jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam a yau ma shirin zai daura kan zargin yawa wani almajiri bulala 300 har ta yi sanadin ajalinsa ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel a yau ma muna jihar Borno don ci gaba da bahasin wani almajiri mai ban tausayi wanda ya faru a garin Askira inda wani shugaban ƴan dako na kasuwa Askira ya bada umarni aka yi wani almajiri mai suna Muhammad Kyari bulala 300 kuma daga bisani ta yi sanadin rayuwarsa Dr. Babagana Ke Musa Comrade shine shugaban kungiyar kare ƴancin dan adam reshin jihar Borno kuma shine wanda ya yi tsayin daka dan tabbatar da ganin an yi wa marigayi adalci
wannan za ta bi kotu yanzu ƴan sanda suna nan suna aikin su mu ba ma so mu yi magana a madadin ƴan sanda mun human right ne abin da aka ga mana complaint baban yaro ya zo ya rubuta ya sa hannu mun je mun yi follow up mun ce a cire mana shugaban wanda ya sa an yi wannan duka har yaron ya mutu an cire mana mun ganshi da idan mu ko ba haka ba kuma police sun tabbatar ba da suna neman wannan yara guda biyu din kasan bincike na dan sanda idan yana yi ba a sa hannu ko kuma mun human right ba za mu tafi mu dame su ba amma mun muna sa ido wannan Usman din har yanzu yana kurkuku yana wajen su
yawa a yanda kage shi Usman din yayi nadama abin da ya aikata ko dai kawai don an kama shi
yayi nadama na tambaye shi one on one da kai shugaban sai ne ka sa an yi wannan dukan ya kai shi ne bai musa ba nace to me yasa kai haka yake zazzabi ne shi ma yayi nadama
amma kana na san kuna samun irin waɗannan korafe-korafen idan kuka samu kuna nasara har a samu a hukunta irin waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka koya
muna nasara mu abin da yake damu mu ma yanzu baka sani ba yanzu haka akwai wani issue wanda ya zo gaban mu mun tafi mun tambayi baban yaron ya ce yayan ramu yi rubutu an kashe yaransa barawo ne ya haura gidan mutane ranar Lahadi tun karfe 4 ana dukan har gari ya waye ya mutu anan wannan bulunkutu case ya faru da muka ji labari noise yayi yawa muka je muka samu baban yaron muka yi ta'adiya muka ce an kashe yaransa ka sai ka barawo Allah yake bai bari ba muka ce to on ya behalf za mu rubuta commissioner of police ko kuma AIG yake ku rubuta da muka rubuta da aka kira shi kuma sai yake bai kawo mana case ba kada jikin mu ya sani saboda haka mu damuwa mu iyayen yara ne in sun kawo case kuma daga ba sai sun janye mutum an kashe ran mutum a banza
babu gana na san mun ga hoton shi yaron nan Muhammad Kyari ko
yan Kyari yasa
mun ga yadda aka yi masa duka wato wannan bayan nan nasa abun akwai ban takeici sosai a ciki da
bakin bulala 300 malam bulala 300 wasa ne ko a kotu na law court of law ai ba ta ba da irin wannan hukuncin dan yan hukunci ne ai ko a kotu court na gwamnati ai ko a kotu na gwamnati ko a sulu ko a wani irin doka ai akwai kaida ai saboda haka bayan sa nan didda ba dai a san yi damage bayan sa to abin da ya riga ya rasu kuma ba wani dogon magana yanzu doka ta yi halinta shi shugaban ƴan doko wanda ya sa an yi dukan da kuma mutane biyu wanda suka yi dukan in Allah ya taimaki ƴan sanda an kama su sai court kuma ko ba kama su ba ma shi prime abto yana nan ƴan sanda sun gama bincike su na sani na tabbata za su kai court dan ƴan sanda na Borno state wanda suke Borno state suna adalci suna aikin su tukuru
akwai tunanin cewa za a caji waɗannan mutane da dalilin yafin kisan gilla ne
kwarai da gaske ai ga abu wanda yayi laifin ya sa an yi bulala ya amsa kuma wanda suka aka sa su suka yi bulala in an kama su za su ce wane ne ya samu saboda haka from time to time yanzu akwai lokacin da muke dan ba hukumar ƴan sanda su gama binciken su domin su ma sun gama binciken su din kasa za su tura DPP DPP kuma yana Ministry of Justice kuma za mu yi follow up kafin su gama binciken su ma za mu sake rubutu mu international human rights da abin da muka gani kuma wannan case is before Nigerian police mun je mun ga mutumin da ya sa an yi wannan abin saboda haka muna so a yi wa marigayi wannan adalci
ga masu sauraron wannan shiri na sashen Hausa na muryar Amurka na ciki da gaskiya Dr. Babagana wani tabbaci zaka ba cewa za ku bi wannan abun har sai an kai ƙarshe
a tabbacin guda ɗaya ne ka saurare ni sosai tabbacin guda ɗaya ne idan iyaye kamar mutumin da aka kashe yaransa sunansa Wakawa a bulunkutu an kashe yaransa mu je mun tsaya masa daga baya kuma yace ba ke ya barwa Allah idan wannan iyayen Muhammad Kyari wannan kamar da suka zo suka rubuta office namu suka sa hannu international human rights commission ku taimaka mana an kace mana yaro ba mu yarda ba suka sa hannu muka kake follow up ka san abu yana hannun dan sanda no need kai rubutu sai dai ka je ka bincika wannan abin da aka faɗa haka ne haka ne ina mutum ne bari mu gaishe gashi nan saboda haka mu idan iyayen yaron nan ba za su karya mana guya ba har Supreme Court za mu bi kadon su kuma muna da lawyer a ƙasa wanda za su yi volunteering su bi bana wannan abun kadin wannan marigayin.
To duk da yake zuwa yanzu shugaban ƴan dako Usman Askar shi kaɗai ne a hannun hukuma, kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka yi aikin dukan ruwa a Jallo. Garzama Yakubu na sashen binciken laifuka da suka danganci kisa na rundunar ƴan sanda ta Borno ya yi mana ƙarin haske.
Da ji labarin mutumin nan shugaban ƴan dako nan yana nan a wajen kwarin ruwa?
Yana nan.
Ana ci gaba da bincike?
Muna kan bincike.
That's very good.
Ya sauran Allah ya yarda za mu kai zuwa ministry.
Ina gane. Ya sauran mutanen kuma da ake nema an same su?
Babu, wallahi har yanzu muna kan nema.
Ka
san muna layasin da yara da mutanen division ne, to sun ce fa jin tarihin su ma babu a wajen a area ma yanzu.
Sai
na dan tuttube wani yana ce ɗayan su ma ya riga ya gudu Lagos.
Ya gane, ya ji ana neman sa za a kama shi.
Wallahi. To ai ba za su dawo ma wurin ba ai. Dole su koma gida, kuma bincike yana kai tunda sunansu yana nan a Alhaji.
A gani.
Ko mun kai kes zuwa ministry, an kai court ma in an samu an kama su, in mun yi jawabin su za mu sake forwarding zuwa Ministry of Justice DPP. So they can still be filed together with the other case.
A gani. Ki daɗe kawai a ƙarshe zan ce dama irin waɗannan ba a samu wasu mutane da suke ta zuwa suna da kira gare ku ku sake shi wannan mutumin ba yi.
A'a, yanzu dai ba wanda ya zo.
Don wai na ji labari
yana. Ɗan wanshi ne kawai ya zo ya ziyarce shi kawai.
Kuma abun na san kuma ƴan sanda abun ya ba ku tausayi yadda suka sa ka da yaro na da mutu.
Kai wannan in kai ka ga foto ma fa in kai halitta ne. Wanda yana da yaro ko kuwa mai tunani dole kai bana scrolti ai wallahi ba wanda zai gani wannan ciwa bayan yaro na ya ce yana jin dadin sa.
To dai mutanen da mugaye ne kawai, ba su da imani.
A to wannan ina imani, in mutum yayi laifi ka mun ka kama ina zaka kai ba ma ƴan sanda bane? Ba wai sai ka dauki hukunci ba, ai hukunci ne ya dauka hannun sa. To tunda zaka an ce maka sata yayi, baka bincika wane ne mai kayan sata ba, baka dibe su da wanda ya kawo maka kara zuwa ƴan sanda a bincika ba, sai ka dauke shi ka kai gidanka ka ce a ita dukan shi ai ba da.
Malam Yawo Askira, sardaunan malamai kuma shugaban majalisar malamai na Askira, ya nuna rashin jin daɗin sa game da abin da ya faru tare da neman a yi adalci.
Mu zaluncin da aka yi mana, wallahi dama muka ce sai dai Allah ya mana sakayya. Amma ba yanda za a yi mutum ya yi karatun Qur'ani, kuma makaranci ne, kuma an kawo shi ya je yana sana'a a ƙarƙashin ka, kuma buhu kwaya ɗaya tak ya bata, kwaya buhu guda ɗaya tukun kasa a je a ɗaure shi a cikin gida, a rufe gidan nan, a ɗauki bel na inji, da bel ɗin inji suka yi masa duka yadda suka gama fasa bayansa gaba ɗaya. To don saboda haka wato ku dai ba abin da ba ku sani ba na gabatar da labaru, ko ba haka ba? Duk wani magana da zamu dauko kafin mu gama gaban ma, kafin mu gama shi ma, kun san gaban, kun san abin da zamu faɗa a gaba. To don saboda haka ni dai a cikin abubuwan da na sani kaga nayi ma bayani da yake, kuma ni ne chairman na malamai, dole ne aka samu kaiwa da kawowa mu yi ta nan duk abubuwan da ya kamata dai na faɗa mutanen mu da wajen station da sauransu, dai mun yi kaiwa da kawowa iya bakin kokarin mu har an zo an tafi da su. Don saboda haka na'am.
Allah ya usar daurin malamai. Yi mana bayani shi wannan yaron Muhammad Askira din nan yaya Muhammad Kyari ya halinsa yake kafin wannan abun ya faru?
Muhammad Kyari halinsa shi babansa ya kawo shi karatu, yana karatu a wajen yaya na zan ce, ko ba haka ba? To kaga kuma dole ne haka na rayuwa, dole koda kana yin karatu sai ka samu abin da zai dan kama taroko ba. Shi ne ya nemi izini ya je yana wannan aiki dan saboda dan rufa kansa asiri. Banda wannan aiki din sai karatu shine aikinsa.
Wato ma'ana abinda nake nufi yaro ne dai mai ladabi kawai ko?
Yawwa, yaro ne mai ladabi. Inda ba mai ladabi ba ka san ba za mu damu ba, amma tunda abu an ce rai ya shiga, ko da ba mai ladabi bane dole akwai tausayi na dan adam. Tunda Qur'ani ya ce wala karamna bani adama. Balle ma kuma almajiri ne, kuma dole ne duk mutumin da aka ce wannan almajiri ne, to dole ne zai zo na gaban malamansa kuma dole ya musu biyayya.
Masu sauraro, kun dai ji abin da ya faru da matashi Muhammad Kyari har ya sanadin rayuwarsa. Dan haka shirin ciki da gaskiya zai saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci. Sai aka kasance da shirin ciki da gaskiya na mako mai zuwa don jin wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Hinkaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya.